Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Har yanzu dai ƴan Najeriya na cikin rudani duk da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi a ranar Alhamis kan cigaba da aiwatar da kudirin daina amfani da tsaffin takardun kuɗi a Najeriya. Sanar jamhuriyar Niger, jami'an tsaro da ke aikin sintiri a jihar Tillabéri sun yi nasarar kwace gwamman rakumai daga hannun barayin da ake kyautata zaton sun tsallaka Niger ne daga ƙasar Mali. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaba Joe Biden zai tattauna da shugaban China Xi Jinping game da balan-balan din da ake zaton leken asiri ne da ya bada umarna a harbo shi a wannan watan. Lamarin da ya ƙara nuna yadda dangantaka ta yi tsani a tsakanin ƙasashen biyu akan wani lamari da ya riga ya kawo cikas ga hanyoyin sadarwa a matakin koli tsakanin ƙasashen biyu. Ina sa ran zan yi magana da shugaba shi kuma ina fatan za mu gano gaskiyar lamarin, amma ba zan ba da haƙuri ba saboda harbo balan-balan ɗin, a cewar Biden a wani jawabi da ya ajiye Alhamis yayin da yake bayyana shirye-shiryen gwamnatinsa na tunkarar ƙalubalen balan-balan ɗin leƙen asirin da wasu abubuwa da ba a tantance ko menene ba da aka harbo a sama a kwanan nan. Yayin da ake ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin, ake kuma nazari a kansu. Sauran abubuwan uku da jiragen saman yakin Amurka suka harbo da makami mai linzami a saman jihar Alaska a ranar Juma'ar da ta gabata, da kuma a ranar Asabar a sararin samaniyar Canada tare da haɗin gwiwar gwamnatin Canada, da kuma a jihar Michigan a ranar Lahadi, ba a tunanin suna da alaka da shirin leken asirin China ko na wata ƙasa, a cewar Biden. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Siriya ya zarta 43,000, kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jinƙai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar Siriya. Yayin da mutane fiye da 5,800 suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.5 a Siriya kaɗai, akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agaji ga mabukata. Arewa maso yammacin Siriya, yankin da girgizar ƙasar ta fi shafa, na ƙarƙashin ikon mayakan da ke adawa da gwamnati. A tsawon lokacin da ake fada a ƙasar, gwamnatin Siriya da Rasha mai mara mata baya sun takaita hanyoyin shiga wannan yankin na Siriya zuwa ɗaya kacal a bakin iyakar ƙasar da Turkiyya. A halin da ake ciki, yayin da adadin mutanen da girgizar ƙasar a ƙasashen Turkiyya da Siriya ke ci gaba da ƙaruwa, haka kuma kuɗaɗen tallafi daga sassa daban-daban na duniya ke ci gaba da ƙaruwa don taimakawa waɗanda suka tsira. Wani asusun ba da gudunmuwa da masarautar Saudiya ta buɗe ta yanar gizo ya tara sama da $100 million daga mutane da kamfanoni sama da $1.6 million a cikin mako guda. Gwamnatin Saudiya ta kuma kai jiragen sama makare da kayan abinci da magunguna da abubuwan kafa matsugunni, sannan ta tura tawagar ma'aikatan ceto, a cewar hukumar agajin ƙasar. Haka zalika, sauran masarautun ƙasashen Larabawa masu arziki su ma sun mayar da martani. Kwana ɗaya bayan aukuwar girgizar ƙasar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta UAE ta sanar da ba da agajin $100 million ga wasu miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu a ƙasashen Turkiyya da Siriya yayin da ake fuskantar yanayin sanyi a can. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko.
Har yanzu dai ƴan Najeriya na cikin rudani duk da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi a ranar Alhamis kan ci gaba da aiwatar da kudirin daina amfani da tsaffin takardun kuɗi a Najeriya tare da bada tabbacin cewa za a hukunta duk waɗanda aka samu da laifin yi wa tsarin sabbin takardun kuɗin zagon ƙasa. Daga Abuja, wakiliyar mu Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Wannan al'amari na janye tsaffin takardun kuɗin naira 200,500 daga amfani ga 'yan ƙasa na ci gaba da jawo rudani musamman ma garin yadda rahotanni daga sassan Najeriya daban-daban suka yi ta nuni da cewa wasu gwamnoni sun yi baris da jawabin da shugaba Buhari ya gabatar ranar Alhamis suna mai umartar mazauna jahohinsu da su ci gaba da yin amfani da tsaffin takardun kuɗin wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Wasu 'yan Najeriya sun fara ganin laifin masu hada-hadar kuɗi ta POS cikin waɗanda suke tsawwalawa ƙasa ta hanyar cazar kuɗi ba bisa ka'ida ba ga mabukata. Sai dai mataimakin shugaban kungiyar masu sha'anin POS Dr. Kamar Abdulkadir Musa ya ce
babu shakka mutane ne suke ta maganganun su kowa yake fadar iya albarkacin bakinsa, amma maganar ta farko shine aina su kudaden ma aka same su tukunna. Shi babban banki da ake ta magana har yanzu bai wadatar da kuɗin nan ya zama a wannan awadace ba, saboda haka babu yadda za a yi misali mutane su je cikin wahala samo kuɗin su sun suka san inda suka zo suka samu su, sannan kuma a zo a ce za a yi wata iyaka. Kuma akasari kudaden nan ma da ake magana duka ai wasunsu su ma masu POS din su ma sai sun biya kuɗi suke karɓo shi. Saboda abinda sai da ka biya kuɗi ka zo ka kai ma ai tun da kake dan ka nemi abinda zaka samu abincin da kake ci. Ai ba da zaka zo kai abinda zaka faɗi. Amma zanta ai ta dora laifi akan masu harkar POS ne, ina ga an haka ba ai musu adalci ba.
Daraktan hada-hadar kuɗi na CBN Malam Ahmad Bello Umar ya shaida mana cewa gwamnati za ta dauki tsauraran matakai akan duk mai POS da aka kama da laifin zaluntar ƴan ƙasa ta hanyar caje-caje da suka saba wa ka'ida.
Gaskiya wannan abin da suke zalunci ne kai tsaye, ba wani boye-boye. Ba wanda yace su je su karbi kusan kashi 10 hannun mutane cewa kai su karbi kudin cash out wanda aka tabbatar musu naira 100 a 10,000 da suka saba karba. Amma wannan da za mutun zai bada 100,000 a bashi 1,000 idan aka samu shi, kuma duk wanda ya kuskura aka kama shi yana wannan abu zai dandana kuɗa sa. Akwai hukumomi da za su yi aiki tare da mu yanzu yadda za su ƙara ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da irin wannan ayyuka da tabbatar da cewa ana bin ka'ida.
Duk da ikirarin babban bankin Najeriya da ke jaddada cewa yana ci gaba da sakarwa bankunan kasuwanci kuɗi don rage raɗaɗin da 'yan ƙasa ke ciki, al'ummar Najeriya na daɗa bayyana irin halin kakanikayi da gwamnati ta jefa su a ciki.
Ga dai munancin abin da zan iya cewa iftila'i ne dan uwa na samu hatsari an kai shi asibiti ana buƙatar 200,000. Yanzu na je na nemi kuɗi a banki ba a samu ba, kuma abin da ake buƙata da gaggawa ne a yi mai aiki. Na je ATM ban samu kuɗi ba, na shiga banki ban samu kuɗi ba, na ji NPOS sun ce lalle sai zan ba 100 ku dukkan 100,000. To ina muka dosa a ƙasar nan?
Sunana Abdul Basir Musa, ina zauna a Kano. Na ji kusan guri hudu domin in samu in cire kuɗi, masu POS suna ce mun ba kuɗi. Guda ɗaya da na samu yana da kuɗi, shi kuma sai dai ya bani naira 200,000 da charges din naira 300.
Ni dai wannan zancen canza kuɗin yanda ya shafi ni sai dai in fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda babban kalubale ne da talaka ke fuskanta, kuma dole dai a ci abinci. Zancen kuma Muhammadu Buhari mu da a wurin talakawa ya ba mu kunya.
A wani bangare kuwa gwamnoni daga sassan kasar daban-daban na ci gaba da fitowa fili su nuna karara ba sa goyon bayan matakin na bankin CBN, inda gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce
gyaran kuɗi da ake da ya kawo mana wahala kwarai da gaske, musamman ma wa talaka. Ni misali a jiha na ƙananan hukumomi ma ba banki, kuma ana ciniki da kuɗi ne. Dole na ɗauka gwamnati lallabi ne da kuma ƙuduri wanda zai kama zuciyar talaka.
Ya zuwa yanzu dai manufar musanyar naira da babban bankin Najeriya ya bayyana a watan Oktoba shekarar 2022 ya daɗa jefa al'umma musamman ma na yankunan karkara cikin matsatsi, lamarin da ya fara rikidewa zuwa tarzoma a jihohin Edo, Delta, Ondo, Oyo da dai sauransu. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya. Wani ma'aikacin gidan gona da ake tuhuma da laifin kisan mutane 7 a watan da ya gabata a wasu harbe-harbe 2 da aka yi a arewacin jihar California a nan Amurka ya ƙi ya amince da laifukan da ake tuhumarsa da shi. Ana tuhumar Chun Li Zhao, ɗan shekara 66, da laifukan kisan kai guda 7 da kuma laifin yunkurin yin kisa. Masu gabatar da kara sun ce a ranar 23 ga watan Janairu Zawo ya bude wuta a wata gona da ke garin Half Moon Bay wurin da yake aiki inda ya kashe abokan aikin sa hudu tare da jakkata wani suka kuma ce bayan haka sai ya tuka motar sa zuwa wata gonar inda aka kore shi aiki a shekarar 2015 nan ma ya harba wasu tsofaffin abokan aikin sa guda uku har lahira a yayin wata hira da manema labarai a gidan yari a kwanakin wato ƴan kwanaki kadan bayan aukuwar lamarin Zawo ya amince yayi harba-harban ya shaida wa gidan talabijin din KNTV cewa an nuna mishi tsangwama kuma yayi aiki tsawon sa'o'i a gonakin amma aka yi watsi da korafe-korafen sa Gwamnatin Somalia ta ce sojojinta da ke samun goyen bayan kasashen duniya abokan hulɗarta da kuma mayakan sa kai na cikin gida sun kashe mayakan al-Shabab sama da 350 tare da jakkata wasu da dama a wasu hare-hare daban-daban da suka kai a yankunan kudanci da tsakiyar kasar. Sashen Somalia na muryar Amurka bai iya tantance adadin mutanen da suka mutu ba bisa ga rahotanni. Kuma nan take ba a ji daga kungiyar ta Al-Shabab ba ta kakakinta ko kuma ta shafukanta na yanar gizo. A cewar jami'an Somalia, sojojin kasar sun kai hare-hare akan garin Hiran da ke jihar Hirshabelle da kuma Mudug a jihar Galmudug da kuma yankin Lowa Juba da ke jihar Jubaland. A wani taron manema labarai a jiya Alhamis a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yaɗa labaran Somalia Abdulrahman Yusuf Adela ya ce a wani yanki na Hirshabelle an kashe mayakan Al-Shabab sama da 200.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Niger, jami'an tsaro da ke aikin sintiri a jihar Talabari sun yi nasarar kwace goma rakumai daga hannun barayin da ake kyautata zaton sun tsallaka Niger din Niger ne daga kasar Mali. Jihar Talabari na fama da aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan bindigar da ke satar dabbobi da karbar haraji wani lokaci har kisan fararen hula. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu Barma ya kuma da ƙarin bayani.
Rahotanni daga karkarar sanamta gundumar Filinge a jihar Talabari na cewa dakarun rundunar Almahau da ke sintiri a wannan yanki da haɗin gwiwar jami'an tsaron gar National ne suka kwace wani rukuni na raƙumai kimanin 27 a hannun 'yan bindiga lokacin da suke ƙoƙarin ƙetare iyaka zuwa ƙasar Mali. Daya daga cikin shugabannin al'ummar karkarar Sanam Alhaji Lawali ya yi min bayani a game da wannan al'amari.
Jami'an tsaro sun zo da wasu raƙuma nan waje jamu to raƙuman da suka zo da su sai dai bamu sani ba kamar yadda mutane ga wadi mutanen Niger ne ko na mutanen waje ne wannan bamu sani ba amma dai raƙuma an zo da su
domin tantance mamallaka waɗannan raƙuma hukumomi sun ba da damar a ziyarci cibiyar kula da harkar huji ta garin Sanam inda aka ajiye su
an gayyace mu shugabannin al'umma don mu ga raƙuman ko mu san tabbacin kowane iri ne ana zuwa ana diban wutantanin su lalle mun ga wutantanin su kamar yadda suke mun gane su kamar police haka saura dai ba su da wuta kamar can baya wani lokaci kana gani cikin kasuwa masu dabbobi suna zakkuwa suna dibin bisar da adda wutar su suna cewa wa an gana su ne kuma lalle da gudunmawa hukumomi har a ba su bisashen su to daga bayan nan dai aka ga wannan shi ma kamar wani lokaci ba masu abu ga zakkuwa su amshe su ba sai an ka hana wannan in dai mutum ya zo ya ga bisa tashi ce sai an ta yi gaban hukuma.
Gundumar Filinge kamar sauran sassan jihar Talabari na fama da aika-aikar 'yan ta'addan arewacin Mali yankin da tun a shekarar 2012 ya fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro. Dukkan matakan da gwamnatocin Nijar da Mali ke cewa suna ɗauka da haɗin gwiwar rundunonin ƙasashe aminai abin ya cutura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan wakar. Madalla. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Daga cikin kudurorin Majalisar Dinkin Duniya 17 na Sustainable Development Goals, wato SDGs, kuduri na 13 ya shafi kare muhalli ta hanyar daukar matakan da suka dace domin kare lafiyar al'umma baki daya. Duko wanda ya san arewa maso yammacin Najeriya ya san cewa Allah ya albarkaci jihar Kano da manyan duwatsu masu daɗaɗɗun tarihi. Sai dai kuma a ci gaba da fadada birnin Kano da kuma kafa kamfanoni da za su samar da abubuwan more rayuwa, yana neman yiwa waɗannan daɗaɗɗun wuraren tarihi barazana, musamman ma ganin yadda ake tattarwa wani barin dutsen Dala, lamarin da ya zaburar da Kano Environmental Group, wata kungiya mai neman ci gaban jihar Kano ta tashi tsaye domin dakatar da wannan aiki, kamar yadda injiniya Rabiu Haruna ya shaida min irin matakin da suka dauka.
Bayan da muka ziyarci wannan guri a dutsen Bombay, wanda wannan kamfani na shinkafa da ke kusa da shi farkwasa, mun lura cewar illoli da kaɗan daga cikin da abin zai haifar shi ne za a iya samun ƙasa ta motsa, za a iya samun gurɓatar ruwa da yake underground, wanda kuma za kuma iya samun wasu ma'adanai da suke cikin dutsen su shiga cikin wannan ruwa, wanda aka ɗeba ko ta hanyar borehole ko ya haɗu da wani hanyar ruwa da ake amfani da shi, inda sinadaran in ba a tantance an abin nan ba za a iya samun da illoli ga al'umma zuwa wani lokaci. Sannan za mu bibiya mu ga cewar matakan da ake yi na samun hurumi daga gwamnatin tarayya da hukumomin gwamnatin tarayya kafin a kafa kamfani. Shi wannan kamfani a wurin Martin na ya same su, domin kafin kafa kamfani ana yin abin da ake so environmental impact assessment, wanda shi ne kuma Ministry of Environment ke bada wannan sahalewar a yi ko kar a yi. Sannan kuma akwai environmental audit assessment, wanda Nasiriya kuma ce ta gwamnatin tarayya da take kula da muhalli take bibiye shi, da kuma management plan, wanda shi ma duk yana daga cikin tsare-tsaren matakan da in ma an yi wani abu da zai shafi muhalli, wannan hukuma tana zuwa ta duba ta gani ta ba kamfani hurumi wanda zai biya a bashi lasisi. To duk zamu ruwa mu ga cewar shin wannan kamfani, zamu tambaya mu ga in bai cika wannan sharuɗa ba, to kenan kaya an taka doka ta hukuma, wanda kuma doka ta hukuma ana yin ta ne dama don kiyaye mutunci da haƙƙin al'umma, don a samu zaman lafiya, a samu kyakkyawan zamantakewa, a kuma samu cigaban arziki, don kar a samar da wani ya danna wani. Sannan zamu tattara bayanai da shawarwari wanda zamu gabatar ma dukkanin 'yan takarkarin da suke neman al'umma su ba su dama su jagoranci gwamnatin jihar Kano, domin idan Allah ya sa sun zo za su yi abubuwan da ya kamata, da kuma abubuwan da duk duniya ta yi ittifaƙin cewa an kiyaye su, an kula da su, za a kyautata muhalli, kuma za a tsare kadarori da kuma wasu abubuwa na biban tarihi na jihar Kano, wanda dukkaninmu shaidu ne akan Kano ta samu dan tasgaro a waɗannan kwanaki. In ka duba wasu abubuwa muhimmai na tarihi da suka ɗan tattaɓa jihar Kano, kuma abubuwan nan duk ana tafiya ne ana yin su a ilmance da ƙwararru, kuma ana gabatar da hukumomi ta yanda su ma za su fahimci cewar eh wannan shawarwari ne ba wai adawa ba ce ko wani abu makamancin haka.
To a nasa bangaren kuma, wani ƙwararre akan harkar inganta muhalli a jihar Kaduna, Dr. Haira'u Aliyu, ya yi bayani ne game da yadda duniya take dumama.
Dole ne mutum ya fahimci shi zafin rana ina yake nufani. Ta nan ne kawai mafi saukin hanyar da zamu gane. Na farko dai ranan nan tana feso zafin ta, wanda shine ake kira visible light, wato hasken rana da muke gani haka. Muraran muna ganin shi kaman hasken wani katon candle haka. Zaka ji shi zafi muraran haka, kaman ka kunna wani katon candle ne ya haska maka. To wannan hasken da yake zuwa yana haifar da wani abu ne wanda zai fito da hasken sosai muraran mu gan shi. Daga cikin wannan hasken da ke zuwa, wasu na komawa sararin samaniya, sannan wasu kuma za su je karkashin ƙasa su ƙara mata dumi, sannan waɗannan da suka shiga karkashin ƙasa suna fitowa su ma su sama. Shine ake da wani abu da ake kira infrared radiation, ya maida shi baya ya haska sararin samaniya sai ya ƙara dumaman sararin samaniya. Daga cikin waɗannan wanda suke wucewa sukan bi ta cikin wannan atmosphere da muke magana, su kuma su koma sararin samaniya. Wasu daga cikin wannan zafi da ke koma sararin samaniya, ita atmosphere tana zuƙa su kuma a madadin infrared radiation. Sannan ita atmosphere kuma za ta dumama, in ta dumama kuma sai ta sake sakin wannan infrared sai ya sake sama, wani ya sama wani ya kasa. So a wannan hali shine ita duniyar mu shine take samun dumama ta sama ta kasa ta gefe ta kowane bangare. Kuma in aka lura me ke rarraba su ita ne wannan atmosphere din wannan dunkulallen gas, sannan kuma da ita rana, rana ta kawo atmosphere ta diba sannan ta rarraba ta kasafta, shine sai ya dumama ko ina, shine ake samun wannan yanayin dumama da muke ji. To in zafin ya zafi shine sai ya sake shi, idan atmosphere ta saki wannan envelope din gas ta saki shine sai ya dumama gari gaba daya.
Mai sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Gaya da Aisha Ma'azu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a takaice. To a takaice, shugaba Joe Biden zai tattauna da shugaban China Xi Jinping game da balanbalan din da ake zaton na leƙen asiri ne da ya bada umarni a harbo shi a wannan watan, lamarin da ya ƙara nuna yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasashen biyu akan wani lamari da ya riga ya kawo cikas ga hanyoyin sadarwa a matakin koli tsakanin ƙasashen biyu. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Siriya ya zarta 43,000, kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jinkai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar Siriya, yayin da mutane fiye da 5,800 suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.5 a Siriya kadai. Akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agaji ga mabukata. Arewa maso yammacin Siriya, yankin da girgizar ƙasar ta fi shafa, na ƙarƙashin ikon mayakan da ke adawa da gwamnati. A tsawon lokacin da ake fada a ƙasar, gwamnatin Siriya da Rasha mai mara mata baya sun taƙaita hanyoyin shiga wannan yankin na Siriya zuwa ɗaya kacal a bakin iyakar ƙasar da Turkiyya. A halin da ake ciki, yayin da adadin mutanen da girgizar ƙasar a ƙasashen Turkiyya da Siriya ke ci gaba da ƙaruwa, haka kuma kuɗaɗen tallafi daga sassa daban-daban na duniya ke ci gaba da ƙaruwa don taimakawa waɗanda suka tsira.
Sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin. Sai za mu da dukkan waɗanda suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labarai, sai kuma Salman Abo da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.